الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى لدكم ودنجي نيهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba tare ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratul shu'ara kafin darasi ne wa bada fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am bismillah kamar ya sami washin yana halatta mai sallah ya sanya kaskunta a ran wuta a gabansa baya halatta saboda kamantacce ne ya ce da masu bautar gunki dalilin da yake nuna haramcin haka shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu game da yin sallah ta nafila a lokacin da rana take hudowa da lokacin da ta je faduwa an gane ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rana idan ta je hudowa tana hudowa tsakankanin kafannin shaytani haka lokacin da ta je faduwa a lokacin nan masu bautar ta suke yi mata sujada don haka duk abinda zai kamanta mumini da ba ma guje ta wannan baya halatta saboda ba abinda zai bambanta tsakanin wanda ke sujada ga Ubangiji kaskon turaren wuta a gaban shi da wanda yake ma ruwa ke sujada ba abinda ke bambanta su illa ni haka hadisi ya gabata a cikin darasinmu na kitabul tauhid wanda wani daga cikin sahabbai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci ma kanshi alwashin yanka dabba a wani wuri da ake kira shi bawana adda wani cewa zai yanka wato dabba a can buwana sai manzon Allah ya tambaye shi yace yayi tambaya yace a can buwana kin akwai wani gunki daga cikin gumakansu da suke bauta ma aka ce a manzo Allah ya ce akwai wani idi daga cikin idikansu na maguzawa aka ce a manzo Allah ya ce to ya zartar da alwashin shi inda a ce akwai wani gunki da ake bauta ma a wannan gu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bar shi ba wato inda a ce akwai wani gunki da ake bauta masa a nan buwana ko akwai wani idi daga cikin idikansu na maguzawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi ba ya zartar da wannan addawar da yi don haka wannan hadisi yana tabbatar da duk wata ibada wanda Allah ya shar'anta mana in ta yi kamantacce niya da masu bautar gumaka to baya halatta duk wurin da aka san wuri ne inda ake bauta ma wani Allah to baya halatta musulmi ya je ya bauta ma Allah abu an gane ko inda ake ma gunki yanka ko ake masa sujada ko ake roƙon sa to baya halatta musulmi ya je wannan gun wato ya ma Allah yanka ni yasa saboda kasancewar ba abinda zai bambanta su illa niyya dan haka wannan yana nuna mana kasancewar baya dacewa ya zamanto kana sallah da kaskon wuta a gabanka kaskon turaren wuta ko abin da ya kama da haka shine zaka ga wasu malamai suna wata addu'a wai an gura wuta a gaba za a gura wuta a gaba tana ci wutan ma wai da icin kirya ake hurawa a sa ta gaba ana addu'a to me bambanta ta da mai wutar wuta za a hura wuta wa wutar ba a so ta dunsa wai a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a an sa wutar gaba ana yi wa a sa garu shi a dora ya zuba shi a kan mangala a wani menene a sa gaba ana addu'a wannan duka kamuntacci ne ya ce da masu bautar gumaka kwata-kwata baya halatta haramun ne kamar ni
ingancin hadisi da wani suka ga cikin wannan da ta kawo manyan malamai yana cewa malamai waliyan annabi da daraja ne da annabawan bani Isra'ila kana da jaka iya ta da mutunci wani yana da ta da mutunci
wannan magana duk shirme ce babu wata daraja sama da annabta da manzanci annabta da manzanci su ne ƙololuwa a wajen daraja wadda Allah yake kai bawa babu wata daraja sama da annabta babu wani waliyi wanda yake da daraja annabi a gane ko babu waliyin da ya kai matsayin annabi Khadir alayhi salam da suke rabawa suke cewa waliyi ne ba don komai ba don su nuna cewa waliyansu wai sun fi wasu daga cikin annabawan Allah to nassi na alqur'ani shi ya tabbatar da Khadir matsayin shi ya wuce wali matsayin shi annabi ne daga cikin annabawan Allah an gane ko annabi ne daga cikin annabawan Allah dalilai sun wuce a lissafa anan mun yi bayani game da wani littafi da wani malami ya wallafa shine Muhyiddin Abdulhamid littafin sunan shi al-Khidr waliyun am nabiy hayyun am mayyit wato littafin yana bayani akan wannan matsala ta Khidr shin annabi ne ko wali ne a raye yake ko a mace yake to anan wato dalilai sun wuce a lissafa da maganganun magabata Khidr alayhi salam matsayin shi annabi ne daga cikin annabawan Allah martabar shi ta wuce martaba ta wilaya na'am wai misali wasu al'amura ne ka sa gaba ba ɗaya ba biyu ba shin za ka iya jimince su ka yi istikhara guda kana iya yi kwarai amma a wajen sigar addu'ar dole ne za ka canza da mirin ya koma na jami saboda ta zo Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra kenan in abu ɗaya ne in abubuwa ne daban-daban sai ka ce anna hadhal umura anna hadhihi al-umura anna hadhihi al-umura in wasu al'amura ne guda biyu sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadaini al-amrayni anna hadaini al-amrayni to ba laifi kana iya jimince su amma dole a wajen sigar addu'ar zaka canza ka zo da lafazi in abu biyu ne ka zo da siga ta tasniya in kuma da yawa ne ka zo da siga ta jami'i na'am wai misali marar lafiya ne cewa babu wanda zai masa magani sai mace kuma tare da cewa akwai inda bai dace ba ta gani a bangaren jikin shi shin yana halatta ke masa magani in har babu namijin da zai masa akan larura tana iya kamar yadda namiji yana iya ma mace magani in babu yar uwarta mace wanda za ta iya mata akan larura bakin iya abinda ya dace ya gani shine zai gani an gane ko akan larura yana iya yi in har babu wanda zai mata magani saboda ceto rayuwarta
kamar yanzu
wannan baya iya zamantowa da lura a irin yanayin da muke ciki in la kasancewar kawai al'amura ne suke gudana yanda aka dama a sha tsari ne wanda yake na turanci wanda baya bambanta tsakanin namiji da mace bai cewa namiji da mace duk ɗaya ne babu wani bambanci to a musulunci akwai bambanci an gane ko ya kamata ya zamanto a samu likitoci na musamman mata masu kula da ƴan uwansu mata a samu maza masu kula da ƴan uwansu maza wannan shine ka'ida shine tsari na musulunci in har ya kasance akwai wani bangare na rashin lafiyar mace babu mace wadda ta kware akan wannan bangare wadda za ta yi mata magani sai namiji to akan lalura namijin yana iya mata magani haka in namiji ba shi da lafiya babu dan uwan shi namiji wanda zai masa magani sai mace ita ce ta kware akan wannan bangare to ba laifi tana iya masa magani akan lalura amma asali kamata ya a samu likitoci waɗanda za su kula da mata kamar yadda maza su ma za a samu waɗanda za su kula da su a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 104 wanda aya ta 104 cikin bayani ne game da annabi Ibrahim alaihi salam yanda suka samu ja'in ja da mutanansa lokacin da yake kiransu zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada yake tambayar su cewa wai me kuke bauta ma yake fada ga mahaifinsa wato da jama'arsa yace musu mata abuduna wani abu ne kuke bauta ma hadu sai suka ce masa na abudu asunaman gumaka ne muke bauta ma fanagallu laha ajibi kuma mukan zamanto masu dukufa akan bautar ma'ana ba dare ba rana a lokacin nan Ibrahim alaihi salam sai yake tambayar su yake cewa shin wai allolin naku suna jin ku lokacin da kuke kiran su kuke addu'a kuke neman su kawo muku dauki da agaji alai suma una kuni ta du'u su ko suna jin abin da kuke fada auyan fa'una kuma auye duro shin ko kuma suna amfanar da ku da wani abu in har kun nemi cewa su kawo muku dauki shin suna amfanar da ku da wani abu in kun bauta musu auye duro ko kuma suna cutar da ku in har ba ku bauta musu ba suka ce a'a maganar janyo amfani ko ije tsanani ko yaye shi bata mata su ba suka ce bal wajadna aba ana kazalika ya faru kawai mun samu uwayenmu haka suke aikatawa mun same su suna bautar gumaka mu muka biyo baya bayan su to shine dai kamar yanda Allah ya haka yito mana Ibrahim alaihi salam yayi bara'a da su cewa ba shi ba su duk abinda suke bauta ma face kawai Ubangijin da ya kage halittarsa shi kadai ne Ubangijin halittu shine zai bauta ma shine zai ci gaba da bauta masa to shine a ƙarshen kissar Ubangiji ta'ala yake faɗa mana yanda yanayin su zai kasance a ranar kiyama lokacin da suka shiga wuta da su da gumakan da suka bauta ma za su ringa jayayya da shi shaytanin da ya batar da su shi ne Ubangiji ta'ala yake faɗa wa kubiki bufi haqum wal gawun wato a lokacin nan sai a jefa su wato a cikin wuta su da algawun waɗanda suke hallakarku ma'ana shaidanun da suka batar da su a lokacin sun yi ce wa junudu iblis ajma'u da rundunar iblis wato gaba ɗaya Ubangiji ta'ala zai yi umarnin a zuba su cikin wuta qalu wa hum fiha yahtasimun a lokacin nan za su faɗa suna masu jayayya da juna sai su ce tallahi mun rantse da Ubangijin da ya halicce mu in kunna la fi dhalalin mubin tabbas mun kasance cikin bata wanda yake mabayyana ma'ana batan mu a fili yake saboda mun dora ibada ba a mahallin da ya dace da ita ba idan musawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da Ubangijin halittu ta wani bangare suka daidaita gumakansu da Ubangijin halittu shine ta hanyar sarrafa musu ibada amma ba dan sun yi sanin cewa gumakansu suna halatta kamar yadda Ubangiji yake halatta ko kashewa ko rayawa sun tabbatar da gumakansu ba sa halittar halittu, ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa janyo amfani, ba sa ije tsanani balantana yayi shi. Sun daidaita su ne da Ubangijin halittu a wajen ibada. Domin duk wanda ka sarrafa masa wani abu mai sunan ibada ka ce shi da Allah ɗaya suke. Suka ce wa ma adallana illa al-mujrim, babu wanda ya batar da mu ya kautar da mu ga barin tafarki madaidaici, illa al-mujrimun, face waɗanda suke kangararri masu tsaurin kai. Wa ma lana min shafi'in, don haka a yau wato ba mu da wasu masu ceto waɗanda za su cece mu game da azabar Allah. Wala sadiqin hamim, kuma ba mu da wani aboki wanda yake hamim makusanci wanda zai cece mu. Sai suka ce falau anna lana karra, da a ce muna da dawowa zuwa duniya, falakuna minal mu'minin, wato mu zamanto daga cikin mu'minai, to ai da mun gyara ayyukanmu. Inda a ce akwai dawowa zuwa duniya nan, nadama ce suke kuma suna gurin abinda ba zai yiwu ba, saboda alƙalami ya riga ya rushe, duk wanda ya mutu maganar ya dawo duniya ba ta mata su ba. Sai suka ce falau anna lana karratan, ina ma a ce muna da dawowa zuwa duniya, falakuna minal mu'minin, domin mu zamanto daga cikin mu'minai. Inna fi zalika la'aya, Ubangiji ta'ala ya ce game da wannan kissa ta annabi Ibrahim, wato akwai aya mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar kudurarsa. Sai ce wa ma kana aktharuhum mu'minin, mafi yawansu dai wato ba masu imani ba ne, ma'ana ba masu imani ba ne da manzanni. Sai ce wa inna rabbaka lahul azizur rahim, lalle ubangijinka wanda ya turo ka shine ubangiji wanda yake al-aziz, kasaitacce, wanda ba a rinjayarsa, ar-rahim, majiƙai game da bayansa mu'minai. Za mu tashi kenan aya ta 105. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kadzabat qaum nuuhin al-mursalin, إذا قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون, إني لكم رسول أمين, فاتقوا الله وأطيعون, وما أسألكم عليه من أجر, إن أجري إلا على رب العالمين, فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون, إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون, وما أنا بطارد المؤمنين, إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون, فافتح بيني وبينهم فتحا, ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون, ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبنجي تعالى نفأ كذبت قوم نوح المرسلين. وبنجي تعالى يجي متانا أنب نوح, wato sun karyatar da manzanni, gani ko, tare da cewa manzo ɗaya ne aka turo musu annabi Nuhu alaihi salam, suka karyatar da shi. Da Allah ya tashi ba mu labari, sai ya ce kazzabat qaumu nuhin lil mursalin, mutanen annabi Nuhu gaba ɗaya, wato mutanen annabi Nuhu sun karyatar da manzanni, sun karyatar da manzanni gaba ɗayan su. An tambayi Al-Hasan al-Basri, Allah ya ji kansa, aka ce ya Aba Sa'id, ara'aita qawluhu ta'ala kadzabat qaumu nuuhin lil-mursalin, wa kadzabat 'aadun lil-mursalin, wa kadzabat thamud lil-mursalin, wa inna ma ursila ilayhim rasulun wahid. Aka ce masa malam fada mana ni Allah yake ni da yace kadzabat qaumu nuuhin lil-mursalin, mutanen Nuhu sun karyatar da manzanni, kuma haka ya koma fada mutanen wato annabi Hud sun karyatar da manzanni, mutanen annabi Salihu sun karyatar da manzanni, cewa tare da cewa ku manzo ɗaya ne aka turo musu. Sai yake cewa innal akhira jaa bima jaa bihi al-awwal, yace domin kowane manzo yakan zo da abin da manzon da ya gabace shi ya zo da shi sai yace fa idza kadzabu wahidan faqad kadzabu rusula ajma'ina idan suka karyatar da manzo ɗaya to tamkar sun karyatar da manzanni gaba ɗaya me yasa saboda manzannin Allah gaba ɗaya su sun yi tarayya akan abu ɗaya ɗaya shine kadaita Allah a cikin ibada kowane manzo da yazo ya zo ne da nihin ya kirayi jama'ar sa su kadaita Ubangiji a cikin ibada don haka Ubangiji ta'ala ke faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wajtanibu ta'u tabbas mun tura da manzo na musamman a cikin kowace al'umma wannan manzo faɗa yake ku bauta ma Ubangijin ku ku nisanci bautar shaytani haka Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul anbiya وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وبنجي تعالى يجي غبانن كما متورو da wani manzo face sai mun yi masa wahayin cewa yanda al'amarin yake babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni fa abuduni ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada to dan haka manzannin Allah gaba ɗayan su da tauhidi suka zo shine kadaita Allah a cikin ibada don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-anbiya wa abna'u al-allah dinuna wahid wa ummahatuna shatta aw kama qala manzon Allah yace mu annabawan Allah manzon Allah yace ƴaƴan kishiyoyi ne dinuna wahid ma'ana mahaifin mu daya addinin mu daya shine tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada sai ce wa ummahatuna shatta amma uwayenmu mata kowa ta shi daban ma'ana a bangaren shari'a akan dan sha bamban daga wannan manzo zuwa wannan manzo amma asali an gane ko a wajen tauhidi duka ɗaya ne duk manzon da yazo yana kira ne zuwa kadaita Allah a cikin ibada a inda ake dan shan bambanci wajen shari'a hukunce hukunce wasu dokokin na wannan manzon sukan saba da wani manzo to shine anan Ubangiji ta'ala yace kazzabat qaumu nuhin lil mursalin mutanen nuhu wato sun karyatar da manzannin Allah gaba daya sai yace idza qala lahum akhuhum nuhu ba su labari lokacin da dan uwan su annabi nuhu ya fada musu dan uwa ne nasu a wajen danganta amma ba a wajen addini ba saboda ɗan uwantaka kala biyu ce akwai ɗan uwantaka ta danganta akwai ɗan uwantaka ta addini ƴan uwantaka ta hakika ko ita ce ƴan uwantaka ta addini domin ƴan uwantaka ta danganta ba ta amfani in dai bata haɗu da ƴan uwantaka ta addini shine yace idza qala lahum akhuhum nuhu wato tunan lokacin da dan uwan su na danganta shine annabi nuhu yace da su ala tattaqun yace yanzu ba za ku kiyaye azabar ubangijin ku ku tsare dokokin sa ala tattaqo shin yanzu ba za ku yi kokarin sanya wata garkuwa tsakanin ku da azabar ubangijin ku ba ana shine kadaita shi a cikin ibada domin lafazin tattaqo an ciro shi ne daga attaqwa attaqwa ko asalin kalmar an ciro ta ne daga alwiqaya alwiqaya ita ce garkuwa abin da yake shamakance tsakanin ka da abin da kake so kenan menene zai zame musu garkuwa tsakanin su da azabar Allah shine kadaita shi a cikin ibada da bin dokokin sa shine yace ala tattaqun shi yanzu ba za ku tsoraci ubangijin ku ku sanya garkuwa tsakanin ku da azabar sa yace musu inni lakum rasulun amin yace lalle ni gare ku wato manzo ne na musamman wanda ubangijin ku ya turo ni zuwa gare ku amin kuma ni amintacce ne a wajen wahayi ma'ana ba zan koye komai ba abinda ubangiji na ya faɗa shine zan faɗa kuma kafin haka kun san ni amintacce ne a cikin ku saboda annabawan Allah kafin Allah ya turo su a matsayin manzanni dama suna da wannan sifa sifa ta amana ga amana sannan kuma ga gaskiya to shine yace da su inni lakum rasulun amin yace lalle ni gare ku rasulun manzo ne na musamman wanda aka turo ni zuwa gare ku aminun kuma ni amintacce ne akan sakon da aka aiko da shi ba maganar in koye wani abu sai yace fattaqullaha ku ji tsoron ubangijin ku tsare dokokin sa wa atiquni ku bi ni game da abin da nake umarnin ku da shi na kadaita ubangiji na a cikin ibada wama as'alukum alaihi min ajr, bana tambayar ku wani lada alaihi akan isar da sakon ubangiji na, in ajriya lada na bai zamanto ba illa ala rabbil alamin, face na ga ubangijin halittu wanda ya turo ni. Kenan ni bana tambayar ku wani lada, balantana ku ce fadan abun hannunku ne yasa nake isar muku da wannan sako, a'a. Wama as'alukum alaihi min ajr, bana tambayar ku wani lada akan isar da wannan sako, in ajriya lada na bai zamanto ba illa ala rabbil alamin, face na ga ubangijin halittu wanda ya aiko ni. Ya sake maimaita musu, fattaqullaha, ku ji tsoron ubangijinku, wa aqiquni, ku bi ni game da abin da nake umarnin ku da shi na kadaita ubangijina a cikin ibada. A lokacin nan sai suka ce masa, qalu anu'minu laka, suka ce yanzu Nuhu ma gasgata ka, mu yarda da cewa kai manzo ne wanda Allah ya turo mana. Watta ba'akal arzalun alhali, kaskantattu waɗanda ba kowa ba a gari, wanda ba a nuna su da yatsa in sun wuce, alhali su ne suka bi ka, ma'ana alhali mabiyanka kaskantattu ne, ba wasu mutane ba ne ba waɗanda suke na a zo a gani. Shi ne kamar yadda malamai suke faɗa, mabiyan annabi Nuhu masu karamar sana'a ne, da badukai da waɗanda suke masaka da sauransu. Su kuma al'adarsu duk wani mai karamar sana'a an rena shi, ba a nuna shi da yatsa, ba kowa ba ne a gari. Shi ne suka ce a nu'minu laka, wai yanzu ma yi imani da kai, mu gaskata kan, mu yarda da cewa kai manzo ne. Watta ba akal arzalun alhali, kaskantattu waɗanda ba kowa ba a gari su ne suka bi ka. Wanda kuma haka sunna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala take game da manzanni, duk wani manzo da duk wani annabi, farkon waɗanda suke karɓa kiransa waɗanda ba kowa ba ne a gari, galibin mabiyan annabawa talakawa ne da cikin nan. Kamar yanda wato sarkin Rum yama Abu Sufyan tambaya lokacin da suka haɗe a birnin Qudus, daga cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi, ya ce wai shi wanda ya kulla a cikinku yana da aurar cewa manzo ne wanda Allah ya aiko, waɗanda suka bi shi suka karɓi kiransa manyan mutane ne ko kuma waɗanda suke talakawa ne da miskinai, ma'ana ya ce a galibin mabiyan shi kaskantattu ne, ma'ana talakawa ne da miskinai. Ya ce daman haka sunna ta Allah take game da annabawa, galibin mabiyan annabawa wato waɗanda ake ganin ba kowa ba ne, a galibu talakawa ne da miskinai. To shi ne a nan suke faɗa ma annabi Nuhu, suka ce masa a nu'minu laka, shin wai yanzu ma gasgata ka, mu yarda da cewa kai manzo ne, watta ba akal arzalu alhalin, waɗanda suka bi ka wato kaskantattu ne, waɗanda ba kowa ba ne sun wuce, ba a nuna su da yatsa. Kada sai annabi Nuhu alaihi salam ya ce da su, wama ilmi bima kanu ya'malu, yace ai ni ba ni da wata masaniya game da abin da suka kasance suna aikatawa, ma'ana sana'ar su wannan bai dame ni ba, bai shafe ni ba, ni iya abin da aka dora min shine in kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada, amma wata sana'ar su wannan duka bai shafe ni ba. Allah ne ko maganar karamar sana'a ko babbar sana'a, wannan duka ba shi bane aka sa gaba, a'a, karba kiran shi ne ake fata. Shi ne yace wama ilmi bima kanu ya'malu, yace wama ilmi, yake cewa ni ban san, ban yi sani ba bima kanu ya'malu, game da abin da suka kasance suna aikata, ma'ana wannan ni bai dame ni ba, kawai ni iya abin da aka dora mun in kiraye su zuwa tauhidi shine kadaita Allah a cikin ibada. Wannan yana nuna mana me kira zuwa ga addinin Allah, kada ya ringa kallon wani matsayi da wasu abubuwa, iya abin da za ka yi fata shi ne dai Allah ya ma bayi dace su karɓa wannan kira da kake. Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya yi jifa a ran goma ga wata, wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aski sai ya ga wasu jama'a a gefe a zaune, waɗannan jama'a wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya gabatar musu da kansa cewa shi ne cikamakin manzanni wanda Allah ya aiko, shin ko kuna da bukata, ya ce in kujiro muku da abin da na zo da shi in karanta muku. Junansu ya kalli juna suka ce karanta mana, muje ya karanta musu, mutanen Madina ne a lokacin nan junan su ya kalli juna suka ce to kada ku yadda fa Yahudawa su rigaye ku yi imani da shi shine manzon da suke muku barazanar cewa in har ya bayyana za su mara masa baya su fatattake ku su fitar da ku daga birnin Madina gaba ɗayan su waɗanda suke zaune a wannan muhalli suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi mahada da shi a cikin dare anan Aqaba shine ake kira da bai'atul Aqaba al-Huda wanda waɗannan mutane gaba ɗayan su dai suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dare na farko anan Aqaba tun sha wani abu to shine wannan suka yi malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna shi mai kira zuwa ga addinin Allah kada wato ya raina mutum saboda talaucinsa ko wani kaskancinsa a kai dai ka yi kokari ka gabatar masa iya abin da yake kanka to shine anan suke aibanta mabiyan annabi Nuhu cewa ai mutane ne masu karamar sana'a kaskantattu ne ba wasu manyan gari ba ne shine annabi Nuhu alaihi salam ya waida musu martani ya ce wa ma ilimi bi ma kanu yamun ai ni ba ni da wata masaniya game da abin da suke aikatawa wannan mai shafe ne ba ni kawai iya abin da aka dora mun da kiraye su zuwa tauhidi sai ya ce in hisabuhum illa ala rabbi yace sakamakon su bai kasance ba face na ga ubangiji na an gane ko lauta alamu lauta shuruna inda a ce kun yi sani da ba ku aibanta su ba game da sana'ar su an gane ko sakamakon su na ga ubangiji na ma'ana duk abin da suke aikatawa da gaskatawar da suka mun da kadaitawar da suka ma ubangiji na to sakamakon su na ga ubangiji na shi yayi alƙawarin sakauta ma duk wanda ya masa da'a da sakamakon da ya dace haka kuma wanda ya kangare masa zai sakauta masa da irin abin da ya dace da shi shine yace in hisabuhum in anan bi ma'ana ma annafiya ai ma hisabuhum sakamakon su bai zamanto ba illa ala rabbi face na ga ubangiji na shi ya daukan ma kansa alƙawarin haka law tashkuruna yace inda kun yi sani game da haka yace da ba ku aibanta su ba game da karamar sana'ar su sun yace kuma wa ma ana bi faridi mu'minina kusan fa da cewa ni ba mai kure mu'minai bane ba duk wanda ya yi imani da ni ko mun kaskance shi ni ba zan kure shi ba ina tare da shi ba ni da wani masoyi ba ni da wani mabi face shi yace kuma in ana illa nadhiru mu'min ni ban zamanto ba face mai gargadi ne kuma mai bayyanar da gargadi anan annabi Nuhu alaihi salam ya maida musu martani ɗaya bayan ɗaya a cikin waɗannan ayoyi guda uku a aya ta hudu sai ya bayyana musu matsayi aya ta farko sun aibanta su game da mummunar sana'a ya nuna musu cewa wannan karamar sana'a cewa kaskantattu ne ya ce a wato abinda suka kasance suna aikatawa na karamar sana'a wannan duka bai dame ni ba sannan ya nuna musu cewa sakamakon su kuma na ga ubangijin da ya aiko shi shi ya dau nauyin biyansu inda kun san da haka yace da ba ku aibanta su ba sannan kuma ya ƙara nuna musu cewa wa ma ana bi tare da mu'minin yace ni ba masu ga mai kure mu'minai bane ba kana kamar yanda manya-manyan kafiran Qurayshawa sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kure waɗanda suke tare da shi irin su Suhaib irin su Bilal irin su Ammar cewa su ba sa so a ringa ganin su a wuri ɗaya a zaune tare da waɗannan kaskantattu in har yana so su gana da shi to waɗannan ya tada su su tashi daga nan yin haka ya ɗar su a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zartar da abun Allah ya turo saƙo daga saman bakwai wala tadurdil ladina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatadurdahum fatakuna min adh-dhalimin Ubangiji ta'ala ya ce kada ka kure waɗanda suke bauta ma ubangijinsu safiya da bariji wanda kuma suna nihin fuskar ubangiji da ibadar da suke Ubangiji ta'ala ya ce ma alayka min hisabihim min shay'in abinda yake na hisabinsu babu komai a kanka kuma kai ma abinda yake na hisabinka babu shi a kansu Ubangiji ta'ala ya ce in har ka kore su zaka zamanto daga cikin masu zaluntar kawunansu haka can kuma Allah ya bashi hakuri ya ce danne zuciyarsa game da ci gaba da zama da su wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuqa Ubangiji ta'ala yace ka daure zuciyarka ka jimre game da ci gaba da zama da waɗanda suke bauta ma Ubangijin su safiya da murice suna nihin fuskar Ubangiji subhanahu wata'ala da bautar da suke. To shine anan Annabi Nuhu alaihi salam yace wa ma ana bi taridil mu'minin, yace ni fa ba mai kure mu'minai bane, duk wanda yayi imani da ni ko mun kaskance shi yana tare da ni, ni shine masoyina kuma shine mabiyina. Sai yace in ana ni dai ban zamanto ba illa nadhirun, face ne gargadi ne mubinin kuma mai bayyanar da gargadi, kenan wannan matsayinsa kenan, shi kawai mai gargadi ne, shiriya a hannun Allah take. Qalu, sai suka ce masa la in lam tantahi ya Nuhu, ya kai Nuhu in har baka hannu ka dina abinda kake faɗa na cewa mu bauta ma Ubangijinka shi kadai, la takunanna min al-marjumin, suka ce lalle zaka zamanto daga cikin ababan jefewa da duwatsu har izuwa mutuwa, ko kuma la takunanna min al-marjumin, zaka zamanto daga cikin ababan jefewa da miyagun maganganu. Domin lafazin wato ar-rajam yana daukan ma'anar jifa da duwatsu har mutum ya mutu, kuma yana daukan ma'anar jifa wato da bakaken maganganu. Shine suka ce masa la illam tantahi ya Nuhu, ya kai Nuhu in har baka dina ba ka hannu game da wannan kira da kake cewa mu kadaita Ubangijinka a cikin ibada, la takunanna min al-marjumin, lalle ne zaka zamanto daga cikin ababan jefewa da duwatsu har zuwa mutuwa. Wannan daman sunnar kenan kafiran farko, duk lokacin da aka kai su bango to karshen wannan kinsa shine kisa. Kaga haka mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa masa la in lam tantahi la arjumannak, yace in har baka dina ba, yace la arjumannak, yace lalle zan jejjefe ka ne har ka mutu, ko kuma zan jejjefe ka da bakaken maganganu. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'amari ya kai karshe suka rasa yanda za su yi da shi, aka yi taron gaggawa, aka zo da shawarwari guda uku, aka ce in ma a sanya shi kurkuku kaso na rai da rai har mutuwa ta cin masa. Shaitanin da ya kuso kai ga wannan taro da suka yi ce in kun yi haka kun yi a banza, kuna ganin yana rufe al'amarinsa zai bayyana. Aka ba da shawara ta biyu cewa a kore shi daga birnin Makka, a fitar da shi. Shaitani ya kada ce musu in kun yi haka kun yi a banza, in kun kore shi inda ya je in ya samu mabiya ku ne farkon waɗanda zai yaƙa. Ku dai zo da wata shawara ba wannan ba. Shawara ta ƙarshe suka ce za a fito da saurayi maji ƙarfi daga cikin kowace ƙabila, kowane gida daga cikin ƙabilu na Qurayshawa kenan. Kowanne kuma za a ba shi takobi ce da jini na wuce, su haɗu in dare ya raba, lokacin da yake bacci su hauro gidan su yi masa sara ɗaya. Idan suka masa sara ɗaya, jinin shi kenan ya watsu a cikin ƙabilun gaba ɗaya. Kabilar shi ta Banu Hashim sun yi kaɗan su yaƙi waɗannan ƙabilu gaba ɗaya, dole za su yarda da iya. Ya ce yanzu ka zo da shawarar da ta dace, akan haka aka tashi. Allah ya turo saƙon wa irin yankuru bikan lafiya kafa yusufi tuka a wuyan kuru ka a wuyan kuru yuk wayan kuru na wayan kuru Allah wallahu khairul makirin. Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa yau fa koma kwana a birnin Makka ba naka ba ne, a yau an baka izinin ka fita ka bar Makka ka yi hijira zuwa Madina. To kaga su ma a nan da al'amarin ya kai ƙarshe sun rasa yadda za su yi da shi, menene suka yanke shawara a kai shi, shi ne kisa. Shi ne a nan Annabi Nuhu alaihi salam da ya kai su bango suka ce masa la in lam tantahi ya Nuhu, suka ce ya Nuhu in har baka dina ba abin da kake faɗa na cewa mu bauta ma Ubangijinka, la takunanna min al-marjumin, lalle ne zaka zamanto daga cikin ababan jefewa da duwatsu har zuwa mutuwa. Kada sai Annabi Nuhu ya ce rabbi ya Ubangijina, inna qaumi kazzabu, lalle jama'ata wato sun karyatar da ni. Wannan kukansa ne ya kai zuwa ga Ubangijin shi, ya fake zuwa ga Ubangijinsa cewa ga yanda halin mutanensa ya kasance, inna qaumi kazzabu, ya ce ya Ubangijina lalle mutane na kazzabu ne, sun karyatar da ni game da saƙon da ka aiko ni da shi. Faftaha baini wa bainahum fatha, ya ce ya Ubangijina eh hukunci tsakanina da su, ma'ana mai gaskiya ka bayyanar da shi, makareci kuma ka bayyanar da shi, ya Allah ka yi hukunci tsakanina da su. yace walajjini ya ubangiji na ka tsiratar da ni wa mamma'iya da duk wanda yake tare da ni minal mu'minina waɗanda suka kasgata ni ya Allah ina roƙonka ka tsiratar da ni tare da mu'minan da suka kasgata ni. Amma kafin annabi Nuhu yayi wannan addu'a, wato bayan Allah ya turo masa sakon cewa nan gaba fa ba wanda zai yi imani daga cikin mutanensa sai wanda ya riga yayi, kamar yadda ya gabata a cikin suratu Hud, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yafalu. Allah ya turo masa wahayin cewa nan gaba ba wanda zai yi imani daga cikin mutanensa sai wanda ya riga yayi. Shi ne Allah ya hakaito mana a can cikin suratu Nuh addu'ar da ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina diyara, yace ya Allah daidai da zauna giji, ma'ana ne tsaron gida daga cikin kafirai, yace ya Allah kada ka bar dai daga cikin su. Kamar kuma yanda Allah ya koma fada mana a can cikin suratu Al-Qamar, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, Nuh yayi addu'a ya roki ubangiji sai yace ya ubangiji na lalle ni an rijaye ne an nuna mun fin karfi, yace ya Allah kawo mun daukinka da agajinka. Shi ne anan yayi addu'a yace faftaha baini wa bainahum fatha, ya ubangiji na kai hukunci hukunci tsakanina da su, ma'ana ka rabe tsakanin mai gaskiya da makaryaci. Wannan jini yace ya ubangiji na ina roƙonka ka tsiratar da ni wa mamma'iya da duk wanda ke tare da ni minal mu'minina na mu'minai. Ubangiji ta'ala yace fa anjaynahu, lokacin da azaba ta sauka sai muka tsiratar da Nuhu wa mamma'ahu da duk wanda ke tare da shi, fil fulkil mashhul, a cikin jirgi wanda yake abin cikawa da mutane da tsuntsaye da dabbobi, domin Allah ya masa umarnin cewa daga cikin dukkan wasu halittu ya dauki wato mace da namiji. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce masa ya dau dangogi guda biyu, namiji da mace, ma'ana ya saka a cikin wannan jirgi nashi, kuma duk waɗanda suka yi imani tare da shi Ubangiji ta'ala ya ce ya shigar da su a cikin wannan jirgi. Shi ne Allah ya ce fa anjaynahu, sai muka tsiratar da shi wa mamma'ahu da duk wanda ke tare da shi na mu'minai kenan da tsuntsaye da dabbobi, fil fulkil mashhul, a cikin jirgi wanda yake abin cikawa. Thumma aghraqna ba'dul baqi, Ubangiji ta'ala ya ce bayan mun tsiratar da annabi Nuhu da mabiyansa, thumma aghraqna al-baqi, sannan sai muka durmiyar da waɗanda suka rage su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Thumma aghraqna, sannan sai muka durmiyar da al-baqina, wato waɗanda suka rage ba'du bayan tsiratar da annabi Nuhu da mabiyansa, kenan sauran gaba ɗayan su Ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da su. Kai tsaye Ubangiji ta'ala ya yi umarni, sama aka ce ta bulbular da ruwa, ƙasa ita ma aka ce ta bulbulo da ruwan da yake cikinta, kamar yadda ya ce waƙila ya ardulai ma'aj wa ya sama, kamar yadda ya ce fa fatahna abwaba sama'i bima'in munhadir wa fajjarna al-arda uyuna fantaqa al-ma'u ala amrin kan qadir wa hamalnahu ala zati al-wahim wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufur. Ubangiji ta'ala ya ce fa fatahna abwaba sama'i, sai muka bude kofofin sama bima'in munhadir, da ruwa wanda yake mai yawan kwarara. Wa fajjarna al-arda uyuna, Ubangiji ta'ala ya ce muka tsaga ƙasa, wato ga idanu na ruwa suka ringa bulbulowa. Fata ta kalma, Ubangiji ta'ala ya ce ruwa biyu suka haɗu ga na sama ga na ƙasa, ala amri, akan wani al'amari kan kudur wanda tuntuna an kaddara shi, shine Allah zai halakar da su da wannan ruwa. Shi ku annabi Nuhu alaihi salam da mabiyansa, Ubangiji ta'ala ya ce wa hamalnahu ala zati al-wahi, muka ɗauke shi akan wani jirgi wanda yake ma'abucin alluna wa dusu, wato da kusoshi. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce thumma aghraqna ba'dul baqi, bayan tsiratar da Nuhu da mabiyansa sannan sai muka durmiyar da al-baqin, waɗanda suka rage su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Inna fi zalika al-aya, Ubangiji ta'ala ya ce lalle game da wannan al'amari na tsiratar da Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi da halakar da waɗanda suka ƙaryatar da shi, da aya, wato akwai alama mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da girman kudurarsa. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, Ubangiji ta'ala ya ce mafi yawansu dai ba masu imani ba, ma'ana waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu ba su ce ba a lissafa. wa inna rabbaka lalle ubangijinka da huwa al-azizu shine mabuwayi wanda ba a rijayarsa wanda ke sama da kowa da komai da rijayi ar-rahim kuma shine maji kai game da bayin sa bogarai kadzabat adun mursali ubangiji ta'ala yace adawa mutanen hudu su ma sun karyatar da manzali domin sun karyatar da annabin da Allah ya turo musu shine annabi hudu duk wanda ya karyata manzo da ya tamkar ya karyata manzali gaba daya idza qala lahum akhuhum hud tuna lokacin da dan uwansu annabi hudu ya fada musu halatar takun yace da su shin yanzu ba za ku yi tsoron ubangijinku ku tsara dokokinsa ku kadai tashi a cikin ibada inni lakum rasulun amin yace lalle ni gare ku manzo ne wanda yake amintacce ma'ana takanas ubangiji na ya turo ni zuwa gare ku domin na kiraye ku zuwa kadai tashi a cikin ibada kuma ni amintacce ne akan sakon da aka turo ni da shi fattaqullaha ku ji tsoron ubangijinku ku kadai tashi a cikin ibada wa adihuni ku yi mun da'a ku mun liyayya game da abin da nake umarnin ku da shi wama as'alukum alaihi min ajr bana tambayar ku wani lada akan sakon da aka aiko ni da shi in ajri illa ala rabbil alamin lada na bi zaman to bafaci na ga ubangijin halittu wanda ya aiko ni shi ya daukan ma kansa alƙawarin biyan duk wanda yayi imani da shi yace da su atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basu yace atabununa yanzu kwarin ga gina ayatan gini na fito a ganka ma'ana gini wanda yake mai tsaro bi kulli ri'in wato a dukkan wani wuri wanda yake madaukake a duk wani tudu sai ku zo ku yi gini dogon gini wanda daga nesa ake hango shi ta'basu na haka kawai kuna wargi kuna bata lokaci gine-gine ne kuke ba dan bukatu ba kuna wahantar da kawunan ku kuna tuzartar da kwanukan rayuwarku lafazin ri'in shine wato tudu sai sun nemi wani babban tudu sai a zo a yi gini wanda yake mai tsawo shine ginin Allah ya ambace shi da aya alama wanda daga nesa ake hango shi wato dan nuna isa da kasaita sai sun samu wani babban tudu sai mutum ya zo ya yi gini gini wanda yake na a zo a gani dan bata lokaci kuma ba dan ana da bukatar ginin ba shine yace a tabununa yace yanzu kwa danga gina ayatan gini wanda yake madaukaki bi kulli ri'in a duk wani tudu ta abasuna kuna wurgi game da gine-ginen da kuke ba dan bukata ba kuna bata lokacin ku kuna tuzartar da kwanukan rayuwar ku kuna wahantar da gangan jikin ku sai yace wa tattakizuna masani'a kuna da rukun wato gine-gine aban kasa nan ku zo ku yi gini nan ku zo ku yi gini lafazin masani jami'i ne na masana'a ma'ana ana yi gini wanda yake mai tsawo dogon gini wanda ake kiran shi burj wanda yake hawan hawa shine yace wa tattakhizuna kuna rukun masani'a wato dogayen gine-gine la'allakum takhluduna kace kamar za ku dawoma a duniya ba za ku mutu ba saboda duk abin da zai kai bawa zuwa tsawon guri to wannan baya halatta baya dacewa duk abin da zai dasa ma bawa tsawon guri a cikin zuciyarsa to wannan baya halatta saboda bata lokaci ne tuzartar da kwanukan rayuwa ne shine yace wa tattakizuna kuna rukun masani'a wato gine-gine waɗanda suke masu tsawo la'allakum takhluduna kamar kwa dawoma a duniya sai yace wa idza bashtum wato idan za ku yi kamu badashtum kuna kamu na jabbarin wato kuna kamu jabbarin halin kuna masu kare inda baggaba in aka ce jabbar wato wanda in ya fusata duk abin da ya ga dama shi yake yi ba ruwan shi da abin da zai biyo baya wannan halin su kenan babu wani tausayi daidai da bisa kala zarra tare da su in za su yi kamu kamu suke na wanda yake babu tausayi daidai da bisa kala zarra a zuciyarsu shine yace wa idza bashtum wato idan za ku danki wani wato bashtum kukan yi damka jabbarin halin kuna masu tsaurin kai masu karye inda baggaba babu wani tausayi dan nuna isa sai yace fattaqullaha wato ku ji tsoron ubangijinku wa adiquni wato ku mun da'a game da abin da nake umarnin ku da shi wattaqu allazi amadakum bima ta'lamuna, ku ji tsoron ubangijin da ya dade ku bima ta'lamuna, da abinda kuka yi sani. Kyaututtuka ga su sun wuce a lissafa, kun yi sani shi bai ba ku waɗannan abubuwa. Shine yace wattaqu allazi, ku ji tsoron ubangijin da amadakum ya dade ku bima ta'lamuna, game da abinda kuka yi sani na ni'imomin da ya jaddada mu. Sai yace amadakum shine ubangijin da ya dade ku bi an'ali, wato da ni'imomi kala kala sun wuce a lissafa, wa banina, wato da ƴaƴa maza, wa jannati, wato da gonakai, wa uyunin da idanun ruwa. Wannan duka ni'imomi ne ubangiji ta'ala ya dade ku da su, kuma kun yi sani. Yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, yace lalle ni ina ji muku tsoron azaba ta yini wanda yake mai girma, shine yinin alkiyama. Kaga anan ya ja hankalin su, kuma ya nuna musu abubuwan da suke kai abubuwa ne na bata lokaci, waɗanda ba za su amfane su a nan duniya ko a makomarsu lahira, bata lokaci ne. Sannan kuma ya nuna musu cewa ubangijin da yake kiran su zuwa bauta masa, to ya cancanta, ya dace su kaɗaita shi a cikin ibada, domin duk wani abu wanda yake na ni'ima wanda yake tare da su, sun yi sanin cewa wannan ubangiji shi ne ya dade su da waɗannan abubuwa. A ƙarshe ya ce musu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, ya ce lalle ni ina ji muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma, shi ne yinin alkiyama. Me suka ba shi na amsa? Qalu sawa'un alaina, sai suka ce kai hudu duk ɗaya ne abunmu, awa abuta shin ka ya gargaɗe mu am lam takun minal wa'izina, ko ma baka zamanto ba daga cikin masu wa'azi, duk ɗaya ne da wa'azinka da rashin shi duk ɗaya ne. Suka ce in haza, abun nan da kake faɗa bai zamanto ba, illa khuluqul awwalina, face kawai kare raki ne na mutanen farko. Lafazin khuluq wato ita ce ƙarya wanda aka kaga, kenan kiran ƙarya ne na mutanen farko. Suka ce masa kuma ka san da cewa wa ma nahnu bi mu'azzabina, mu ba ababan azabtarwa bane, dan mun ƙaryatar da kai ba wanda yake sai azabtar da mu. Suka ubangiji ta'ala ya ce domin su adawa mutanen annabi Hudu suna daga cikin waɗanda suka nuna isa, suka yi ɗagawa a ban ƙasa, ba don komai ba kuwa ƙarfin da Allah ya daɗe su da shi, domin suna da ƙarfi, mutane ne waɗanda sukan zo su rarrake dutse su maida shi gida, katin dutse za su zo su kurkure cikin shi su maida shi gida. Kuma wannan ƙarfi da Allah ya daɗe su, har ma kirari suke suna ganin cewa waye isa su kara da shi a ban ƙasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Fussilat, wa amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa. Ubangiji ta'ala ya ce sanidai adawa mutanen annabi Hudu sun yi girman kai a ban ƙasa ba tare da ya cancanta ba su yi girman kai, wa qalu suka ringa faɗa junansu da juna, man ashaddu minna quwwa, wane ne yafi mu tsananin ƙarfi, duk wanda ya ga yana da ƙarfi ya zo a kara. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani, awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shi ba su san da cewa Ubangijin da ya halicce su yafi su tsananin ƙarfi? To shi ne Ubangiji ta'ala ya hakaito mana faɗarsu da suka faɗa ma manzansu annabi Hudu alaihi salam, suka ce masa duk ɗaya ne abunmu, kayi wa'azi ko ba kai wa'azi ba, mu babu abin da zai canza. In haza illa khuluqul awwalin, wannan abin da kake faɗa bai zamanto ba, face tasniyu ne na mutanen farko, wa ma nahnu bi, wato kiran ƙarya ne na mutanen farko, wa ma nahnu bi mu'azzabin, suka ce kuma mu ba ababan azabtarwa ba. Haka kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su, ya suka faɗa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi, mun fi ku yawan dukiya, mun fi ku yawan ƴaƴa, kuma don haka mu ma ba ababan azabtarwa ba. Haka suka faɗa. To su ma a nan ai ni'imar da Allah ya daɗe su ne, ga ya Ubangiji ta'ala ya daɗe su ni'imomi kala kala, ga ƴaƴa maza da Allah ya ba su, ga gonakai, ga idanu da ruwa, duk wani abin da suke da bukata Ubangiji ta'ala ya ba su, kuma ga ƙarfin jiki wanda Ubangiji ta'ala ya albarkace su da shi. To shi yasa suke ganin cewa su dai ba ababan azautarwa ba ne, ma'ana ba wanda ya sai azautar da su, kuma imanin ba za a yi ba. Ubangiji ta'ala ya ce fakazzabuhu, wato sun suka ƙaryatar da annabi Hud fa ahlaknahu ubangiji ta'ala yace sai muka halakar da su bayan ƙaryatawar da suka masa ubangiji ta'ala ya halakar da su da wata iska kamar yanda ya ambata mana a can cikin suratul fusilat da cikin suratul qamar da cikin suratul haqa ubangiji ta'ala ya faɗa inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawmin nahsin mustamir tanzihu an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir ubangiji ta'ala yace mu ne muka turo musu da wata iska sarsaran wanda take mai tsananin kara wanda tana ruri fi yawmin nahsin mustamir a cikin yini na rashin sa'a wanda yake madawwami gare su sai yace tanzihu an-nasa wannan iska tana cirarsu daga cikin doran ƙasa sai ta ɗauki mutum cikin sararin sama sai ta wulwula sai ta cire kan ta raba shi da gangan jikin ubangiji ta'ala ya ce ka'annahum a'jazu nakhl ka ce kututtire ne na dabino munqa'ir wanda an sare ka shi ne ubangiji ta'ala ya ce fa ahlaknahum sai muka halakar da su kenan da wata iska da muka turo musu inna fi zalika la'aya ubangiji ta'ala ya ce lalle game da abin da aka ambata na labarin annabi Hud da mutanansa wato akwai aya mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai nuna cikar kudurarsa cewa babu abin da ke gagararsa wa ma kana aktsaruhum mu'minin Ubangiji ta'ala ya ce mafi yawan su dai ba masu imani ba saboda shi ma annabi Hud waɗanda suka gaskata shi ba su wuce a lissafa ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle Ubangijinka shine Ubangiji wanda yake kasaitacce wanda ba a rinjayarsa Ar-Rahim kuma shine mashi kai game da bayansa mu gare. Waɗannan kissosi guda biyu na annabi Nuhu da annabi Hud suna nuna mana cewa duk wanda ya karbi gaskiya shi yake da kyakkyawan ƙarshe a nan duniya kuma shi yake da kyakkyawan ƙarshe a gobe kiyama. Duk wanda ya watsar da gaskiya tun daga duniya zai haɗu da halaka da tabewa kafin makoma salafiya. Kamar yanda anan Allah ya tsiratar da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi sauran kuma gaba ɗayan su Allah ya halakar da su haka shi ma annabi Hud lokacin da azaba ta sauka da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi Allah ya tsiratar da su waɗanda suka karyatar da shi Ubangiji ta'ala ya halakar da su dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك